Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu a koda yaushe a kafofin yanar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka yau talata 24 ga watan Mayu na shekarar 2016 Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke muku maraba lale da kamo mu a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labarai
Shugaba Barack Obama ya fada al'ummar kasar Vietnam cewa su da Amurkawa sun hau kan wata sabuwar turba ta tafi shekaru 100 tare Yau talata da asuba hukumomin kasar Girka suka fara kwashe mutanen da suke zaune cikin wani sansanin yan gudun hijira na Jekanayika dake Idomeni dakarun sojojin demokradiya a Syria ko Sham dake karkashin jagorancin Kurdawa sun ce sun kaddamar da farmakin kwato raka babban birnin kungiyar Daesh a kasar Sham
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bullo da wani tsari na koyawa matasa da nakasassu sana'o'in hannu bayan haka za ku ji rahoto akan cece kucen da kungiyoyin fararen hula ke yi game da shirin toshe barauniyar hanyar da ƴanci rani ke bi zuwa kasashen Turai a jamhuriyar Niger da shike cikin wannan November wato cikin watan November wannan shekara ta 2016 ce za a yi babban zabi a kasar Ghana za ku ji hirar da sashen Hausa da Malam Bawa Abubakar akan shirye-shiryen zaben bayan haka kuma za ku ji shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo amma yanzu dai ga labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum Shugaba Barack Obama ya fada al'ummar kasar Vietnam cewa su da Amurkawa sun hau kan wata sabuwar turba ta tafi shekaru 100 tare Obama ya hasashen cewa wannan ziyara da ya kai Vietnam za ta karfafa dangantakar kasashen biyu ta tsawon shekaru masu yawa. To sai dai kuma ko wannan dangantaka tsakanin tsoffin abokan gabar juna za ta yi karfi ko kuma a'a za ta dogara ne kan wanda zai gaji kujerar shugaban Amurka daga hannun shi shugaba Obama a watan Janairu mai zuwa. Shugaban cibiyar nazarin harkokin kasashen duniya ta Singapore Simon Tay ya ce Hillary Clinton ta taka muhimmiyar rawa wajen karkata hankulan Amurka ga kasashen Asiya lokacin da take sakataren harkokin waje to amma har idan Donald Trump ne ya zama shugaba ko babu tabbas akan komai musamman ma ga kasashen kungiyar kudu maso gabashin Asiya da Vietnam da wasu bututuwa cikin su har da cinikayya daga cikin waɗanda suka saurari jawabin shugaban na Amurka babban ɗakin taro na ƙasa da ke birnin Hanoi babban birnin ƙasar Vietnam a yau din akwai mutane fiye da 2000 cikin su har da wasu jami'an gwamnatin Vietnam jawabin nasa ya kuma tabo batu mai sosa zuciya na kare haƙƙin bil'adama Obama ya lura cewa tsarin mulkin Vietnam ya ba al'ummar ƙasar 'yancin faɗin albarkacin baki da na aikin jarida da kuma ikon yin tarurruka
A yau talata da asuba hukumomin kasar Girka suka fara kwashe mutanen da ke zaune cikin wani sansanin yan gudun hijira na Jekanayika da ke Indomeni. An tura yan sanda a kalla 400 zuwa cikin wannan sansanin da ke dauke da yan gudun hijira kimanin 8,400. Hukumomin Girka sun bayar da tabbacin cewa ba za a yi amfani da karfi wajen kwashe yan gudun hijirar ba. Wata mai magana da yawon kungiyar kula da hijirar mutane ta duniya a Girka, Kristin Nikolaidu. Ta fadawa muryar Amurka cewa komai na tafiya daidai yadda ya kamata ya zuwa yanzu. Amma ta ce gaskiya ne akwai ƴan sanda masu dan karen yawa a kewaye da sansanin na Indomeni, koda za a iya samun wani yamutsi. Abin da ya bambanta game da kwashe ƴan gudun hijirar daga wannan sansanin a wannan karan idan aka kwatanta da na watan baya, shine hukumomin Girka sun samar da wasu sansanoni daban guda 9 a kewayen Thessalonica. Ma'ana yanzu kowanne ɗan gudun hijira ya san sansanin da zai koma, kuma akwai wadatattun kayan buƙatu da za a iya ɗaukar su a waɗannan sabbin sansanonin. Sansanin Jekanayika na Indomeni ya fara a zaman wurin yada zango na ƴan gudun hijira ne a bakin iyakar Girka da ƙasar Macedonia. Wurin ya fi cika cikin watan Maris idan inda mutane 12,000 suka taru cikin sa a lokacin da ƙasar Macedonia ta rufe bakin iyakarta a watan Maris.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Dakarun sojojin demokradiya a Siriya ko Sham da suke karkashin jagorancin Kurdawa sun ce sun kaddamar da farmakin kwato birnin Raqqa, wato babban birnin kungiyar Daesh ko ISIS a kasar Sham. A cikin wani faifan bidiyon da suka sanya a yanar gizo, wasu shugabanni biyu na wannan kungiya mai yin kawance da Amurka sun ce an kaddamar da farmakin kwato birnin Raqqa, kuma matakin farko shine yantar da unguwannin da suke arewacin sa. Wata komandar sojojin Kurdawa Rojda Felat ta ce an kaddamar da wannan farmaki tare da taimakon sojojin kawancen da Amurka ke majagoranci a sassan arewacin birnin. Ta ce mun kuduri aniyar kawo ƙarshen hare-haren da kungiyar Daesh take kaiwa kan al'ummarmu. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa a lokacin wata ziyara a ƙasar Uzbekistan cewar ashirin Rasha take ta haɗa ƙarfi tare da Kurdawa da kuma kawancen da Amurka ke jagoranci wajen kwato birnin Raqqa. Amurka tana goyon bayan rundunar dakarun demokradiyyar Siriya wadda akasarin sojojinta Kurdawa ne su aƙalla 25,000 da kuma wasu jinsin Larabawa su kimanin 5,000-6,000. Amurka tana ƙoƙarin ganin ta ƙara yawan Larabawan da suke cikin wannan runduna. To sai dai jama'an Amurka suna ƙoƙarin sassauto da tsammanin cewa za a iya cimma nasara da gaggawa. Wani jami'in diplomasiya na Turai ya faɗa wa muryar Amurka cewa shirin da ake yanzu shine na killace akasarin birnin na Raqqa a kwaci ƙauyukan da suke arewa da yamma da kuma kudancinta. Ya ce adadin sojojin Larabawan da suke cikin wannan rundunar ba su da yawa ko ƙwarewar da za su iya tunkarar gogaggun mayaƙa na Daesh da suke kare birnin. Ya ce bai kuma kamata a sanya sojojin Kurdawa su jagoranci kwato birnin na Raqqa ba, wanda birni ne na jinsin Larabawa.
Duk da cewa har yanzu kungiyar Taliban ta Afghanistan bata fito ta tabbatar ko kuma ta masanta mutuwar shugabanta Mullah Mansur a wani harin jirgin drone na Amurka ba, da alamun shugabannin kungiyar suna shirye-shiryen nada sabon shugaba. A cikin wata sanarwa da aka bada a kafofin yada labarai masu goyon bayan Taliban cikin harshen Pashto, wani babban jigo a majalisar shura ta Taliban ya buƙaci mayakansu da kada su mayar da hankali ko kuma su nuna damuwa game da makoman Mullah Mansur a dalilin rahotannin da wasu suka kirkiro. A cikin sanarwar, wannan jigon da ba a bayyana sunansa ba ya yi nuni da sadaukar da kai da Taliban ta yi, da kuma ƙara da cewa ƙungiyar ba za ta bari abokan gabarta su wato su da ƙawayenta su nakasa ba. Wani shugaban kungiyar ya faɗa cikin wata sanarwa daban cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba ko su gurgunta, ko da kuwa labarin mutuwar shugabanta ya zamo gaskiya. Ya jaddada cewa dama kungiyar ba ta dogaro a kan mutum guda, kuma za ta yi iyakacin ƙoƙarinta wajen maye gurbin shugabanci da gaggawa. Ya jaddada cewa idan har mutuwar Mansur gaskiya ne, hakan zai ƙarfafa mayakan Taliban tare da janyo ƙarin rashin tsaro ga Amurka da gwamnatin Afghanistan. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Najeriya ke gab da cika wato cika shekara ɗaya da fara aiki, yanzu haka dai gwamnatin ƙasar ta fara wani shirin koyawa matasa da nakasassu sana'o'in hannu domin dogaro ga kai maimakon gwamnati. Za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya.
Tuni dama ministan kwadagon Najeriya Chris Ngige ya buƙaci matasan Najeriya su kauda idonsu daga neman aikin gwamnati, maimakon hakan su koyi sana'o'i don samun kuɗin biyan buƙatun rayuwar yau da kullum. Wannan ya nuna matakin gwamnatin Buhari na cika alƙawarin kamfe na samar da ayyukan yi ba zai bullo ta ƙarin ayyukan gwamnati ba, don yanzu abin nema ma shine tabbatar da dukkan jihohi na iya biyan ma'aikata albashi ba tare kuma da rage yawan ma'aikatan ba. Gwamnatin dai ta bullo da wani tsari na tsabar kuɗi rabin naira tiriliyan ɗaya don koyawa matasa, mata da masu fama da nakasa miliyan takwas sana'o'i.
We are going to the most rural local governments in the states.
Za mu shiga can kudirin yankunan karkara ne, kuma za mu fara ne da kashi 30 cikin 100 na ƙananan hukumomin Najeriya 774, inji ministan labarun Najeriya Lai Muhammad, da yake amsa tambaya kan wannan shiri da gwamnatin ta bullo da shi bayan ta da farashin litar mai ta koma naira 145 daga naira 86. Shin in haka ne, ta yaya gwamnati za ta iya zabo waɗanda za su amfana da wannan shirin?
The local government in conjunction with the NGOs who are working
za mu yi aiki tare da ƙananan hukumomi da ko ƙungiyoyi masu zaman kansu da dama ke aiki a yankunan kuma ai dama muna da tarin bayanai daga hukumar zabe da za mu yi amfani da su don isa ga irin waɗannan mutane masu bukata kamar tsoffi matan da mazajinsu suka rasu da sauran miskine da fakirai Muhammad Alkali Sarkiyo da Maturu daga Arewa maso gabashin Najeriya da ke farfadowa daga illar Boko Haram ya faɗi abin da yake gani zai fi zama gyara kayanka
ya kamata a mai da hankali kan matasa duk wani abubuwan da ya faru na abubuwan Boko Haram din nan matasa su suka fi runguman shiga cikin wannan abubuwan da ya faru idan matasa kusan suna da abin yi din ba za su saurari wani abin da zai zo ya canja musu hankali ko da ma shaye-shaye da matasa kike gaske taruwa wannan rashin aikin yi ne yake ba su dama suke taruwa waje daya har sai iya zo aiwatar da wani abin da ya shafi ta'addanci amma in taimake ni ya kowa ya samu aikin yin sa yana zuwa waje ɗayan ma ba za su samu zaman balantana har sai wani abin da ba zai amfani al'umma ba ya kamata a mai da hankali akan ci gaban matasa da sama musu aikin yi
matashin PDP Yusuf Lamido Cikaire bai gamsu da yadda gwamnatin ke tafiya ba
a baya an ga wannan kura-kura in ka kawo ministocin da ba su san kan kasa da yadda za su gudanar da abubuwa ba domin mulki gudanar da jama'a ne in ba za a iya gudanar da mutane ba duk magana an shuka kwalta duk magana an shuka pole na wuta duk ƙarya an yi a banza
ya za ka ce mutane irin su Ameti da suka yi mulki shekara 8 su fashola duk suna cikin wannan gwamnati su Chris Ingige duka abu rigimar da aka yi a jihar Anambra da shi aka yi ka ce ba su san kasar nan ba sai kai ne ka san kasar
ba ina ce na san kasa fiye da su ba yadda za a yi kuma in san kasa fiye da su abinda nake nufi shine shi Ameti da kake misali zabe ma tukunna da ya yi gwamna a Rivers an kai lokacin da sanda ya gudu za a yi re-election din sa ba zai ma iya zama a Rivers din ba don ya san za a kada shi zabe wiki da ke gwamna yau shine ya je ya tsaya masa da rigima a kotu sanda ya kwace masa kujera shi Ameti ya gudu gana
kuma dai me za a ce karin maganar nan da ke cewa da ruwan ciki kan jana rijiya ko kogun tunga ta rinka za su yi wa talakawa amfani a zamanin da gwamnati ke fama da karancin kuɗi don faduwar darajar fetur Nasiru Adamale kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
To madalla yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda kungiyoyin fararen hula ke ci gaba da taron fadakar da jama'a dangane da rashin dacewa wata cibiyar da hukumomin kasar ke shirin kafawa da hadin kan kasashen Turai da nufin datsewa yanci ranar hanyar ratsawa ta kasar domin shiga kasashen Turai ta barauniya hanya wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma daga Yamai ya turo mana rahoto
Alƙaluman hukumomin Niger sun bayyana cewa mutane 'yan kasashen Afirka sama da 100,000 ne ke ratsawa ta ƙasar a kowace shekara domin zuwa kasashen Turai ta barauniyar hanya. Lamarin da ya sa shugabannin nafiyar Turai tuntubar takwarorinsu na Niger akan buƙatar kafa wata cibiyar da za ta kula da datsewa irin waɗannan bakin haure hanya kafin su dangana da iyakar Algeria ko ta Libya. Kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam irin su Alternative Espace Citoyen wacce ta shirya wani taron muhawara akan wannan batu na ganin shirin ya saba wa yarjejeniyar kasashen sai da yawo da iyomuwa. Saidu Abdu na mai kula da kare haƙƙin matafiya a kungiyar ta Alternative.
To wai shin in gwamnatin Niger ta ce za ta rike bakin hauren nan in aka rike bakin haure a bakin jihar Agadez ya za a yi da su? Deja jaha ce wadda mun san da ba kwanci hankali cikakka adda kai ba bisa ga kuma in ce kiwon lahiya ma na al'umma za a samu matsala akwai hannun da kasashen sediyawo suka sa bisa ga wata takarda wadda kice ma protocol de la sediyawo pour la libre circulation des personnes et des biens wannan kundin in ka dauke shi daga harko har karshe yana cewa ne ya kamata a ce kasashen nan 15 na sediyawo a ce dan adam wannan dan kasa daga cikin su in ya tashi zai wata kasa babu wata tangarda babu wata matsala muddin yana da passport ko yana da ID card yana iya yawo a cikin kasashen nan
da yake bayani akan wannan shiri a yayin ziyarar da ministocin harkokin wajen Faransa da Jamus suka gudanar a Niger a farkon watan da muke ciki ministan harkokin wajen Niger Ibrahim Yakubu ya kara jaddada wannan aniya
ba kamo mutane ne za a yi ta hurgado su a ba su tsoro ba a'a mun yi wani tsari nan da muka lissafa zai wajen miliyar 660 na kudin mu kasar Niger deja a yanzu ma sun taimaka wajen miliyan 75 na euro wasu cikin tsarin na a rage wannan matsaloli
to sai dai Saidu Abdu na kungiyar Alternative na cewa a maimakon matakin kafa wannan cibiya ya rage kwararar yanci rani zuwa Turai sai dai ma ya kara haifar da wata matsalar ta daban
wannan kudin da za a zuba musan da kudin nan Nosalaw ba a iya a ce tahiyyar na an hana shi na harko dai mun san da kasashen nan na Europe sun yi iya kokari na a ce sun rike frontier insu sun kasa sun yi wata hamsha service wanda ake ce ma Frontex wanda suka zuba ma makudan kudi kudin da suka hima a ce budget in sojojin Niger na hana 'yan bakin hauren nan an kasa. Yanda ya zamanto ita teku ta zama kamar in ce makabarta, to in ba mu yi hankali ba da yazar zai zama haka
nan. Wannan cece ku ce na batun hanawa 'yan Cilani tsallakawa zuwa nafiyar Turai na ƙara ƙarfafa ne a wani lokacin da wasu rahotanni suka bayyana cewa wani jirgin shawagin ƙasar Amurka ya hango gawawwakin wasu mutane kimanin 8 masu ginar zinariya a dokar dajin Hamadar Sahara sakamakon lalacewar motar da ke ɗauke da su a wani wurin da ke tsakanin Arlit da iyakar ƙasar Algeria. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muni Barma. A ƙasar Ghana kuma yanzu haka an fara shirye-shiryen babban zaɓe. Cibiyar Raya Demokuraɗiyyar Ƙasa da ake kira IEA a takaice takan shirya muhawara tsakanin 'yan takara, amma ga dukkan alamu jam'iyya mai mulki ta NDC bata shirya yin muhawarar ba, wato yin wannan muhawarar ba. Shin ko menene mahimmancin irin wannan muhawara a ƙasar Ghana? Tambayar da abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya yi wa Malam Bawa Abubakar mai sharhi akan lamarin yau da kullum kenan. Ga amsa da ya bada.
Tasirin yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin kaban da ka faɗa ƙasashen Afirka musamman irin su Ghana da Najeriya yanzu da suke ɗan takawa game da harkar siyasa da demokuraɗiyya. To amma yana da kyau, idan kana da kyau sai ka ƙara da wanka, wato sannu a hankali irin wannan muhawara da ake shiryawa yana wayar da ko kuma yana jawo jama'a su hankalta su fahimci idan an ce demokuraɗiyya me ake nufi da demokuraɗiyya, idan an ce gwamnati me ake nufi da gwamnati, idan an ce manufofi wato policy kenan me ake nufi da policy. Ina ganin yana ɗaya daga wato tasirin ainihin wannan muhawara kenan a takaice.
Tun wannan lokaci da aka fara, zaka iya cewa abubuwan da su 'yan siyasan suke ko kuma amsoshi da suka bayar a wurin muhawarar, kada iya kaga an samu canjin al'amura kuwa?
Kuma a'a, domin idan aka zo wannan muhawara din nan sai ka ga wato da yake na faɗa maka yanzu ne aka faro, sai ka ga wato kowace ɓangare masu sauraron muhawarar suna ƙoƙari wato su ɗaure mu ainihin jam'iyyar da suke goya mu baya gindi. To wannan shi ne matsalan da ake samu. Amma yanzu sannu a hankali mutane sun fara ganewa a'a, ba jam'iyya za ka duba ba, ainihin aikace-aikace ko kuma manufofi da ake aiwatarwa shi ke da muhimmanci.
To bari mu duba wato muhawarar ta bana da ake kokarin shiryawa, sai dai jam'iyya mai mulki da alamar ɗin takaranta ba zai tsaya ba, wato shugaban ƙasa mai ci a yanzu kenan.
To kaga da kamar ƙasashen da suka ci gaba ne shakka babu zai yi tasiri kwarai, zai shafi ainihin ita jam'iyya mai mulki wato NDC kenan. Amma kamar da na faɗa maka, ko da NDC ɗin jam'iyya mai riƙe da rigar mulki ta je wannan muhawara, wasu waɗanda suka yi niyya ko menene ita NDC za ta jefa ma, wanda kuma suka yi niyya duk abin da ke faruwa ga MPP da zai rabu. Amma gaskiya akwai bakin ciki kwarai da suke ainihi jam'iyyar da ke rike da gargaban mulki, kuma ga zaɓe ya zo, kuma ga abubuwa na faruwa kamar taɓarɓarewar tattalin arziki, watakila ko shi ne ainihi wato masana a cikin jam'iyyar suka shawarci ainihi ita jam'iyyar ta ɗan jam'iyyar jikinta. Abin da ni nake tunani kenan. Bakin ciki na game da ita wannan muhawara wato shi ne wato an taƙaita cewar idan jam'iyyar da ba ta da wakilci a majalisa ba ta da hurumin shiga wannan abin nan muhawarar. To wannan ita ce damuwata. Da kamata a yi a ce duk jam'iyyar da ainihin ita hukumar zaɓe ta ba wa rajista su a ba ta dama ta zo ta baje hajojinta ko ta baje kolinta, domin mutane ake wa talla, kuma ainihin jama'ar ƙasa suna so su samu gwamnati mai adalci, adilan gwamnati. To saboda haka wannan muhawara da za a yi wato kusan MPP da NDC ne, wanda ni nake ganin a fahimta ta kuskure ne.
In zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe adali.
Haka ka haɗi kowa ya shaida shatan zaɓen.
Ku yi zaɓe adali.
Malam Bawa Abubakar kenan mai sharhi kan lamarin yau da kullum a ƙasar Ghana. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar da nayi da Professor Baba Gana Abba Gambo. shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno. To kamar yadda na yi muku alkawari a makon jiya, a yau za mu dora daga tambayar da na yi ma Profesa Baba Gani Abba Gambo cewa shin ko akwai wasu dabarun da za su iya ara daga manoman Afghanistan ko na Syria ko ma na Palestine waɗanda ke ci gaba da noma duk da irin rigingimin da suke fama da su jiddin wala haira.
Abin da ya faru mun ce wayanda suke cikin kam-kam 'yan gudun hijira din nan, muka ce a koya musu koda irin yanda za su ci da dan alaiho da dan tumaturi da dan albasa haka a cikin inda suke camp din, dan zai musu abu guda biyu. Na ɗaya kuma zai taimaka abincin da su da kansu suke ci wanda gwamnati ke bayarwa. Na biyu kuma hajiya, idan mutum kamar yanzu an ce an kore shi daga garinsa, akwai abin da ake cewa turance trauma. To idan suna dan shuke-shuke, suna dan harkan noma din nan, muka ce dan trauma amma Allah Ubangiji zai sa ya dauke daga gare su. To mu dai mun fada amma fi sabilillah manya ba su ji ba, kuma yanzu da nake gaya miki wallahi duka ciyar da su ake. Dan abin a cikin kashi 100 kusan kashi 90 duka manoma ne, dukansu. Duk yaron da ya kai shekara 7, shekara 5 ma wansu sun fara fita noma haji a karkara din, kowa ya sani. Mata ma duk suna fita gona mu wurin mu. Maza ma duk a gonan suke, ba wani sana'a banda noma wanda mu muka sani a Borno. Yau aka zo aka waye gari, duk aka kore su daga ƙauyukan su, suka bar gonan su, suka bar kayan noman su da sauransu, aka zo duk aka saka su kam din nan da nake gaya miki da yawan su. Secondary schools ne, lekol, manya wanda ke cikin Maiduguri. Yanzu lekol manya kusan 19, su ma yau shekara 3 ba su yi karatu ba, wannan kuma fanni daban ne. So abinda mu muke faɗa, kamar yadda ke faɗa a Afghanistan da sauransu ɗin, da sai gwamnati ya shigo da wuri. Yana shigowa sai a ba su ire-ire na albasa, tumaturi, alaiho, ajiye alaiho wanda muke da shi yanzu idan aka saka bayan kwana 21 a yi miya da shi. Kubewa, tattase, wannan duka abubuwa ne wanda a cikin makaranta za a iya yi, suna bayi, suna ba da ruwa, sai ma su tallafa ma irin abin da gwamnati ke musu. Za su yi su samu kayan miya, idan aka samu tumaturi, aka samu alaiho, aka samu albasa, hajjia, kin san miya ya haɗa yi.
Sosai kuwa.
To, kuma trauma ɗin zai tashi.
Idan muka duba za mu ga wannan sabuwar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya tana ta magana cewa za a horhodo da martaban noma a Najeriya.
Na President Buhari ina son shaida miki, Allah cikin ikon sa, ni da muke magana da ke, ni ne mai ba gwamnoni 36 na Abuja na Najeriya shawara. Ni ne consultant ɗin su a fannin noma, kuma ya nake son gaya miki a kan cewa can sama kololo kwanaki mun yi taro har da shi shugaban ƙasan da kuma mataimakin shugaban ƙasan da gwamnoni 36, inda aka ba da kasida. Ni da kaina sun kira ni na ba da kasida, Minister Agriculture na Nigeria Chief Audu Ogbe ya ba da kasida. Kuma a ƙarshen wannan taron abin da muka faɗa cewa muka yi, state 36 ɗin nan, kowane state ya san irin abubuwan da ke tsira a cikin state ɗinsa, tunda sun san yanayin state ɗinsu. Kamar yanzu misali hajiya, idan za a yi maganan abin nan Irish potatoes, dankalin turawa da ake faɗa ɗin nan, kin san sai wajajen su Jos da sauransu. Kuma idan ana maganan doya, za ki maganan wajajen su Imo, Abia da sauransu. Kun kuma za ki maganan shinkafa, dole ki kama sunan Kebbi, Sokoto, Argungu da sauransu. To shine muka gaya ma kowane gwamna akan cewa ka koma gida, ka duba a cikin state ɗinka abu guda biyu wanda su ne ake shukawa sosai, sai a mayar da muhimmi akan abin nan guda biyu. Duka kuma an yadda. Na biyu hajiya, ina cikin mitin ɗin da shugaba mataimakin shugaban ƙasa Professor Yemi Osinbajo ya ba da kasida policy, abinda ake cewa governmental policy order na gwamnati, akan cewa daga December, watan December na shekara 2017 za a daina shigar da shinkafa cikin Najeriya ko da kwaya ɗaya ne. To a nan an samu sukuni duk ka muka ce, to tunda aka ce za a daina shigar da shinkafa, akwai gibin da aka cire, gibi kusan ton metric ton millionaire da kusan 800 a za a samu aka za a samu sai gwamnan Kebbi da gwamnan Sokoto da gwamnan Zamfara wallahi suka ce su wannan gidi su za su cika gwamnan Kano yace ni ma ina ciki gwamnan Kaduna yace gwamnan Niger to yanzu da nake miki magana harkan shinkafa wallahi hajiya gadan gadan
idan Allah ya kai mu rana ta yau zamu ci gaba da wannan bayani yanzu a madadin professor Babagana Abba Gambo shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga dan adam a jami'ar Maiduguri da ke jihar Borno da wadda ta hada mana sauti Jude Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata ku huta lahiya sai an jima mu saki haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda yau zai duba halin da ilimin Najeriya ke ciki bayan mulkin Muhammadu Buhari na shekara daya.
A gaida Halima Jumrau. Agogo mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 11:26 yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Zan faru ne da wannan sako da ke cewa rikicin shugabanci da ke damun jam'iyyar PDP ya nuna PDP na cikin hali na neman ceto tunda yake mulki yayi musu nisa dole ne su samu rikicin shugabanci sako daga matar Haƙilu Safara'un Zamani Almajirawa Malumfashi sako na gaba na cewa musuntawar da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yayi na cewa yana gudu daga Najeriya zuwa wata ƙasa saboda zargin sa da ake yi da tsohuwar ministan kuɗi na zamanin sa Ngozi na yin sama da fadi da makudan kuɗaɗe har naira trillion 30 to Goodluck ka sani ko ka gudu ko ka tsaya ka san dai gudu da mali baya hana yin bauta daga Hamza Galadima birnin Kebbi kokarin kyautata rayuwar ɗan gudun hijira da hukumomin wasu kasashen waje ke yi abu ne da ya dace kwarai ganin yadda hakan zai taimaka wajen rage matsin rayuwa da ɗan gudun hijiran ke tsintan kansu a ciki sako daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa wannan sako na cewa VOA Hausa dan girman Allah ku isar da kokinmu ga gwamnatinmu na jihar Jigawa Alhaji Badaru Abubakar Talmiz da ya kawo mana dauki a garin Doko karamin hukumar Garki saboda matsalan karancin ruwa da muka tsinci kanmu a ciki sakamakon lalacewar da injin ruwan mu yayi na tsawon kwanaki daga mutawakkil Gambo Doko sai kuma wannan sakon da ke cewa assalamu alaikum muryar America hakikan yaba wa gani ya zama dole ganin yadda sojojin Najeriya suke fatattakar ƴan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa muna addu'a Allah ya kara ba su sa'a wajen murkushe waɗannan ƴan ta'adda daga Ismail Ahmed Yalwa Nguru jihar Yobe
to madalla kafin mu yi sallama da ku a shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice
Shugaba Barack Obama ya faɗa al'ummar ƙasar Vietnam cewa su da Amurka sun haukan wata sabuwar turba ta tafiyar shekaru 100 tare. Obama ya sashin cewa wannan ziyara da ya kai Vietnam za ta ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu ta tsawon shekaru masu yawa. To sai dai kuma ko wannan dangantaka tsakanin tsofaffin abokan gabar juna za ta yi ƙarfi ko a'a za ta dogara ne kan wanda zai gaji kujerar shugaban Amurka daga hannun shi shugaba Obama a watan Janairu mai zuwa. Yau talata da asuba hukumomin kasar Girka suka fara kwashe mutanen da suke zaune cikin wani sansanin ƴan gudun hijira na Jekanaye da ke Idomeni an tura ƴan sanda akalla 400 zuwa cikin wannan sansani wanda yake dauke da ƴan gudun hijira kimanin 8,400 hukumomin Girka sun ba da tabbacin cewa ba za a yi amfani da ƙarfi wajen kwashe ƴan gudun hijirar ba
masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yayin da hukumar AFCC ta Najeriya take yaƙi da manyan masu cin hanci da rashawa, ya kuke gani za a yaƙi ƙananan masu cin hanci da rashawa da ke kan tituna da sauran wurare? Abinda muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kenan a shirinmu na dare in Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Bell, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe. Thank you.